programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fayyace tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 17 ga watan Satumba na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kashe DPO da wani ɗan sanda kuma suka yi awan gaba da wasu mata biyu a garin Madi na ƙaramar hukumar Tangaza dake jihar Sokoto a Najeriya. Sannan za ku ji cewa hukumomin tsaro a jihohin Adamawa da Taraba sun bayyana cewa akasarin masu garkuwa da mutane suna aiki ne da makusantan waɗanda ake garkuwa da su. Muna kuma tafe da rahoto na musamman akan matsalar mace-macen aure musamman ma a ƙasashe masu tasowa. Bayan nan muna kuma ɗauke da labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka ta gagaba takunkumi akan wasu kamfanoni da wasu mutane dake da alaka da ma'aikatar tsaro da tattara bayanan sirri ta Iran. Bisa zargin hannu a wani campaign din gudanar da ayyukan satar bayanan masu adawa da hukumomin Iran, wasu mutane da kamfanoni a cewar hukumar Baitul Malin Amurka. Daga cikin kamfanonin da aka gagaba takunkumi akwai Advanced Persistent Threat 39, kamfanin da Iran din kan fake da shi. Har ila yau takunkumin ya shafi wasu mutum 45. Cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Alhamis, hukumar Baitul Malin Amurka ta ce gwamnatin Iran din na kuma fakewa a bayan wani kamfani da ake kira Rana Intelligence Computing Company, yayin da ake zargin ta kwashe wasu shekaru masu tsaho tana satar bayanan waɗanda ke adawa da gwamnatin Iran, ƴan jarida da kuma kamfanonin wasu ƙasashen waje a fannin sufuri. Ma'aikatar Amurka ta ce ma'aikatar tattara bayanan sirri da tsaron Iran ce ta mallaki kamfanonin. Ita dai Iran bata ce uban ba dangane da wannan sanarwa da Amurka ta fitar na saka takunkumin. A yau Alhamis, majalisar dokokin kungiyar tarayyar Turai ta ce bai kamata Alexander Lukashenko ya ci gaba da zama shugaban kasar Belarus ba idan wa'adinsa ya kare a ranar 5 ga watan Nuwamba. An zabi shugaban mai mulkin kama karya ne a wa'adi na 6 a ofis a ranar 9 ga watan Agusta, zaben da jami'in adawar Belarus, Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai suka yi zargin an tafka magudi. Majalisar dokokin tarayyar Turai ta yi watsi da sakamakon zaben, inda mambobi 574 suka amince da ayi watsi da shi, 37 suka nuna akasin haka, yayin da aka samu mambobi 82 da basu kada ƙuri'unsu ba saboda ba sa nan. Sai dai watsi da 'yan majalisar ta EU suka yi da zaben na watan Agusta ba abu ne da ya zama doka ba, amma kuma matakin zai shafi yadda kungiyar ta EU ke baiwa kasar ta Belarus tallafin kuɗi. Lukashenko ya musanta cewa an tafka magudi a zaben, yana mai dora alhakin tarzomar da kasar ke fuskanta akan kasashen yamma da ke yin katsalandan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu abokanan hudun shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin Tomsk. Navalny mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta komawa Moscow a cikin jirgin sama a ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk, inda aka garzaya da shi asibiti. Daga baya an mayar da Navalny wani asibiti a Berlin na ƙasar Jamus, inda gwaje-gwajen da aka yi suka nuna ƙwararrun hujjojin cewa ubannin haɗin Soviet da ake kira Novichok aka saka masa. Ita dai ƙasar Jamus ta nemi Rasha ta yi bayani kan wannan lamari, amma hukumomin ƙasar sun ce ba su da hannu a ciki, inda har suka kalubalanci Jamus ɗin da ta fitar da hujjojin da ta ce sun nuna cewa guba aka saka wa Navalny. Hukumomi a Sudan sun ce sun kama wasu mutane 41 ɗauke da ɗumbin ababen fashewa. Babban Attorney General ɗin ƙasar ta Gasir El-Hibr ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa an samu mutanen da ake zargi ɗauke da ababen fashewar da za su iya yin kace-kace da Khartoum babban birnin ƙasar. Kakakin wani sashin jami'an tsaron ƙasar Jamar Juma ya ce wani bincike da aka kaddamar a watan Agusta da ya gabata ya kai ga kama 'yan ta'addan. Ta cewarsa akwai fargabar cewa ƴan kasar ta Sudan za su fara kai har-haren bama-bamai bayan da aka kama waɗannan mutane da waɗannan dimbin ababen fashewa waɗanda girman su zai iya haifar da irin fashewar da ta auku a Lebanon a watan da ya gabata. Shugaba Cyril Ramaphosa ya ce daga ranar 1 ga watan Oktoba Afirka ta Kudu za ta fara ba da izinin shige da fice daga kasar bayan da aka ga raguwar cutar ta coronavirus. Za a bar masu ziyara da suka fito daga kasashen da cutar ba ta yi tsanani ba su shiga kasar. Muddin suka nuna shaidar gwajin da ta nuna cewa ba sa dauke da cutar wanda bai gaza sa'a 72 da yinsa ba gabanin su kamo hanyar zuwa kasar. Yayin wani jawabi da ya ga al'ummar kasar ta Afirka ta Kudu ta kafar talabijin a jiya Laraba, shugaba Ramaphosa ya ce za a killace matafiyan da suka isa kasar ba tare da sahihar shaidar gwajin cutar ba har zuwa lokacin da za su iya gabatarwa. A watan Maris Afirka ta Kudu ta haramta tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa a wani mataki na ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 bayan da ƙasar ta kai shallin da ta fi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar a nahiyar Afirka.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu. A jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya, ‘yan bindiga sun kai hari a garin gidan Madi na ƙaramar hukumar Tangaza, inda suka kashe DPO da wani ɗan sanda kuma suka yi awon gaba da wasu mata biyu a wani gida da ke kusa da ofishin ‘yan sandan. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani daga Sokoto.
Marin ya faru ne cikin daren ranar Laraba lokacin da maharan da kawo yanzu ba a san ko suwaye ba suka shiga garin na gidan Madi suna harbe-harbe. Wani makwabcin ofishin ‘yan sanda na garin gidan Madi da baya so a ambaci sunansa ya yi min bayani yadda abin ya faru.
Nan bayan gidana ne an kai abubuwan. To ga lokacin da na je wannan halin lokacin ƙarfe 1 na dare lokacin suka shigo. A lokacin na ji bindiga ta tashi. Ina bacci in hito in ga ni ko ma'aikata ne da annan. Bakin division na fito don ware fitowa ba sai na ji halibin ya wuce na ma'aikata sai na ce to ina ganin abu nan barayi ne to mun ina nan dai sai na cikin gida na dai ban samu fitowa ba ina nan sai ina sauraron yadda abubuwan ke kasancewa sannan sai na ji muryar sauran jama'a suna ta nemo suna halgari to nan dai daga nan suka tashi suna halgari har suka shiga gari suka koma dawowa suka zo nan wurin suka samu damar da suka fita da mata biyu na wannan gida to lokacin kuma sai ta mace biyu na ganin lokacin suka halbe wasu ma'aikata guda biyu wanda Allah ya warasa.
Na tuntubi shugaban karamar hukumomin Tangaza Muhammad Altin Yari ya ce min tuni da kwamishinan ‘yan sanda na jihar Sokoto ya ziyarci garin kuma suna ɗaukar matakai.
Ni dai mutumin Tangaza ne ke zaune ba gidan Madi ne ke ba ina Tangaza. Sun haka waɗannan bandits lokacin da suka shigo a garin gidan Madi ban san lokaci ba. Don haka nga an waye gari an buga min cewa babu DPO na ɗauko mota ta na zo kwamishinan ‘yan sanda ya zo na zo mu haka sashi. Su zagayen da aka yi inda su bandits ɗin suka zagayo a cikin ofis suka kashe shi a gida ne sun kashe shi abban sani ba amma dai mun bi sawu da commissioner of police na jihar Sokoto inda mutane suka bi muka gano cewa har inda dai aka gai bakin iyaka inda shi commissioner ya koma cikin ofis area police station da gidan Madi Tangaza ruka gama.
Har wayo na tuntuɓi rundunar ‘yan sanda ta jihar Sokoto inda kakakin rundunar ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ya ce rundunar ‘yan sanda ba za ta ce komai ba a halin yanzu domin tana gudanar da binciken farko a kan lamarin da zaran ta kammala za a sanar da sakamakon binciken. Lamarin kai hare-hare da satar mutane ya soma bazuwa ne a wasu ƙananan hukumomi na jihar Sokoto biyo bayan sauƙin hare-haren ta'addanci da aka samu a yankin da a can baya ya yi ƙaurin suna ga ta'addanci wato yankin gabashin Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. Yayin da a Najeriya ake ci gaba da fuskantar matsalar masu garkuwa da jama'a, yanzu haka jihohin Adamawa da Taraba hukumomin tsaro sun bayyana cewa akasarin garkuwan da ake yi da sa hannun wasu na kusan waɗanda ake garkuwa da su, lamarin da ya janyo rashin yarda a tsakanin al'umma. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai kamar yadda bincike da kuma alƙaluman hukumomin tsaro ke nunawa, kusan kashi 85 na waɗanda aka garkuwa da su sau tare akan samu hannun waɗanda suka san su walau abokane ƴan uwa ko kuma makwabta kuma abin takeici wasu lokutan sai an biya makudan kudade kafin a sako wanda aka kama kamar yadda waɗannan masu garkuwa da jama'a suka tabbatar
yace zai ba ma ya kai ma gamba takarda takardan karban kuɗi yace ya ba ma huru ya kai
an bani a cikin mutane biyu an bani 35,000
mun samu 500,000
sunana Yusufa sana'a na da kiwo da noma shi nake yi kina dawo kinafin to da'awar kinafin nan ranka daidai abu ya zama kaman zamani ne Allah ya kawo shi ya fito ne kawai kowa ya ji shi duk wanda ke da karamin zuciya iya ji neman kuɗi yana lokacin sa iya kashe zuciyarsa sai kaga ya matsa ta wurin
to wai ko mai binciken hukumomin tsaron ke bayyanawa DSP Suleiman Yahangroje da ke zama kakakin runnan ƴan sandan jihar Adamawa wanda ita ma ke fama da wannan matsalar ya bayyana abinda binciken su ya bankado
abubuwan da mafi yawanci da muke samu abinda binciken mu ya nuna shine yawancin waɗanda aka a garkuwa da su zaka ga yawanci wanda yake kusa da shi shi yake amfani da shi maimakon hakan kuma ke faruwa ne sakamakon izin yadda da mutum zai yi da kuma bajewa kin kula da ko kuma hali na ko oho sakaninsa da wanda yake kusa da shi
to wai ko me jama'a ya kamata su yi ga mara ta bakin kakakin runna ƴan sandan jihar Adamawan
to abinda ya kamata mutane su dinga yi da yana da kyau ka lura ka kula da abinda da mutanen da suke makwabtaka da kai sannan kuma idan har abu ya faru ka gaggauta ga majami'an tsaro domin su gudanar da bincike nan take domin a gane a musabbabin faruwan al'amari amma idan mutum ya ajiye ko kuma ya nuna yaddansa 100% ga kan mutum to irin waɗannan yana kawo mana illa kwarai da gaske sannan kuma yana ba mutane da suke da banzan hali daman su aikata abinda ba daidai ba
su ma dai manazarta harkar tsaro na ku ganin fa akwai abun duba dangane da wannan sabon lale Muhammad Ismail da ke nazari kan hakokin tsaro a shirin Arewa su gabashin Najeriya ya ko bai ne da sai ganin lamarin a yanzu
kan abin da yake faruwa shine akasari kaga yanzu mutane wasu suna da arziki ba za taimako yan uwansu kamar yadda addini ya nuna cewa mai shi ya rinka taimaka mana kusa da shi to ya kasance a irin wannan yanayi ana samun kamar rashin jituwa ko kuma irin yanki zumunci ma to shi ne wani zubin rashin taimako yana kawo abin rashin jituwa tsakanin mutane har ya kasance dan uwanka yana tunanin ya cutar da kai so ba wai an ce ana kokarin a kare waɗanda suke irin wannan abubuwan ba ne wanda za su haɗa baki da wasu su zo cutar da dan uwansu amma dai ya kamata idan Allah ya sa kana da shi kana da hali kai kokari ka taimaki ƴan uwa saboda wannan gaba ta fita kada mutum ya ga cewa za a cutar da kai ko kuma ya haɗa baki da wasu na waje a ce sun cutar da kai to ya ɗaya daga cikin abin da yake faruwa
ko ma da menene dai fatan talaka shine Allah ya kawo tsaro ko a daina jin tsaro Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga Ibrahim Abdul Aziz ya sake dawowa da rahotansa na musamman
mutura aure na ko nema zama ruwan dare ga al'umman wannan zamani musamman aikin arewa kasar Hausa Fulani da ta kai da wuya kaga mutum mace ko namiji da ba su da matsalar mutuwa aure a gidansu to ko shin matsalar daga matan ne ko mazan ko kuma daga iyaye malama Fadimatu na ko cikin matan da auren su ya mutu ta ma bayyana inda gizo ke saka
wallahi babban damuwar maza ne mazan akwai yadda dai suka dauki auren din sai suna kallo kamar auren nan ba su aure su saka shine aure shine babban damuwar maza kuma maza su saka kwadayi a gaba kwadayi sun ganki kina mintani ganki sai su kalla wata a waje sai tsammani yabba in sun kawo wancan wancan din za ta zo ta fi kula da gidan fiye da ke in su je sun kawo kuma ba hakan bane ko wace mace ta aure fa wallahi Allah tana so ta je ta zauna ne ba wai ta fita ba mazan ne kuma akwai wani kuma ya gada ne saki ne iyayensa su aure su saka su aure su saka shi mai dan ya aure ba abun da zai saka gaba wanda ya saka din
ita ko wannan mata auren malama Ruqayya ta bayyana yadda rayuwar aure take a yanzu da kuma kalubalen da ake fuskanta
yanzu a kalla shekara 10 matsaloli ma kai amma bari dai ta kaita matsala na farko dai yana ciyar da ni kam amma sauran awaniyan da ya kamata mini da yara na baya mune misali irin su sabulun wanga mai shafawan mu da yara na ko irin takalman su da dai sauransu.
To yau koshin da kika fuskanci waɗannan matsaloli ko da mataki kika dauka kasancewar har yanzu kuna tare?
Eh gaskiya na nemi jari wurin ƴan uwana ina sana'o'in hannu dan kayan shago kadan kadan ina dan samu riba saboda samu abin da zan rufa wa kaina da shi asiri da yara na.
Shi ko Malam Ibrahim Musa wani malamin addini ya min karin haske da ma ba da shawara kan zamantakewar aure.
Bismillah wassalatu wassalamu ala manzon Nabiyya bada. Abu na farko abun da yake kawo mace-macen aure yakan faruwa a gefen ma'aurata din, sa'annan kuma yakan faruwa a gefen iyaye. Na farko a tsakanin su ma'aurata din idan aka daura aure akan wata ƙarya hakan nan gaskiya ana iya samun mutuwan aure. Misali miji da zai yi aure sai ya nuna mata cewa shi mai kuɗi ne, shi mai wadata ne, shi zai mata 12, to yayin da ita kuma ta doro akan wannan sai daga baya kuma ta samu akasin wannan, to gaskiya ana iya samun matsalan mutuwan auren domin ya mata ƙarya. Akwai kuma rashin hakuri gujin zamantakewa a tsakanin ma'aurata din. Yayin da aka samu rashin hakuri da kuma rashin jituwa da fahimtar juna a tsakani, so ana iya samun wannan mace-macen aure.
To ko shin ma wani hanya ya kamata a bi domin kawo ƙarshen matsalan mace-macen auren?
Na farko dai hanyar da za a bi shine a bi dokoki da shari'a na aure yadda musulunci ya tanada, yayin da shi miji zai kiyaye haƙƙi da ya doro akan shi wanda Allah subhanahu wataala ya dora mishi, in ya kiyaye wannan haƙoƙi, sa'annan ita mata din ita ma ta kiyaye wannan haƙoƙi da doka da Allah subhanahu wataala ya dora mata.
Shi ma dake kana hasiye kan wannan matsala ta mace-macen aure a yanzu da daga cikin shugabannin kungiyar kiristocin Najeriya ta kan cewa yi.
Sunana Most Reverend Stephen Damin Mamza ni ne Catholic Bishop na Yola Diocese da kuma kan chairman na Adamawa State. To mace-macen mutuwan aure musamman a zamanin mu na yanzu ya yi yawa sosai, kuma akwai dalilai daban-daban. Na farko ma shine masu auren ma ba su cikakken shiri kafin su yi wannan auren, ba su gane ma mene ma'anar aure ba. So ya kamata su ko a gane mene dalilin aure kuma mene ma'anar aure kafin a shiga, amma ko wayanda suka shiga aure ba san ko mene ma aure mene dalilin auren ba. Na biyu, to akwai rashin hakuri daga gun mata da kuma maza. Akwai rashin hakuri idan ana hakuri a kowane lokaci ba shakka ko da akwai matsaloli a cikin auren za ta tabbata. Na uku, rayuwar da muke ciki yanzu a zamanin mu akwai talauci, akwai rashin abubuwa da yawa na biya bukata na yau da kullum, wannan ma yakan iya sa aure har ya kawo rabuwa tsakanin namiji da mace. To abin da ya kamata a yi shine, na farko a tabbata cewa an gane da dalilin da ya sa mutum ya kamata ya yi aure, kuma na biyu a gane cewa aure fa ayi ta ne ba wai domin a rabu ba, musamman auren Krista aka ce a cikin lafiya ko rashin lafiya, a cikin arziki ko rashin arziki, a cikin jin daɗi ko rashin jin daɗi, aure bai kamata ya rabu ba. So mutane su tuna cewa dalilin shiga aure ba dalilin cewa domin a shiga a rabu ba, domin a zauna tare idan Allah ya bada yaya a kula da yaya har ma a kasance duka kwanaki rai. Kuma muna kira a ci gaba da hakuri musamman zama duniya na yanzu babu hakuri ba yanda za a kasance zama aure ta tabbata.
To sai dai ko don magance wannan matsalar ne ma yasa wasu kungiyoyin sa kai yunkurawa domin kawo fahimtar juna tsakanin ma'aurata. Malam Muhammad Lawal Dalladi dake cikin jami'an Majalisar Musulmi ta Muslim Council a Najeriya yace wannan matsalar na ko tada musu da hankali matuƙa.
Hankalin mu ta tashi sosai kuma mun kuma akwai ayyuka na galon ne musabbabi da mace-macen auren da ake yawan samu a wannan karo. Muna bincike da ake kira research ni zarin kushuriya wanda za mu bincika daga wurin ma'aurata mata wanda suka rabu da mazajen su kuma maza wanda suka rabu da matare su. Binciken yana kan hanya, ba za mu iya fitar da sakamakon ba zuwa yanzu, amma abu ne wanda ya ɗaga ma kama da lissan da baki da hankali akan wannan mace-macen aure da ake yawan samu. Sai dai
kamar interim report ko kuma report na farko da yake zuwa mun gane cewa ina da talauci a daga cikin musabbabin mace-macen aure musamman a wannan karo da kasan gaba ta shiga wani jarabawa na talauci da kuma karancin abinci ko kuma tsadan abinci da zamu ce don abincin nan amma mawata da kan ba su hala su samu abinci na biyu shine rashin wayar da kuma ma'aurata musamman sabbin ma'aurata maluma ya kamata maluma su ringa jawo ma'aurata kai su gane cewa shi auren nan addini ne sannan kuma ciyarwa sharewa da kuma duk wani haƙƙi da ya rataya akan su ma'aurata wato su mazan da matan duk su ga ba addishi ya kuma dole ne ba za yi ba kuma shi ba aure ne sai kuma da babban rilata malama ta ne sannan da ko yaro ya zama tabbaci ya tafi da su a wani abu zai ci gaba da rike auren da shi wannan yana kawo matsala sosai kuma wannan ba matsala ne
to ya kusa ma akwai rawar majalisa take takawa wajen bada shawara ga mata hai laye da ga malam Lawal Dalladi
ga cewa ya kamata mu ga cewa fa wanda suka yi aure suka fita saboda wasu matsaloli inda ya bayyana a wurin mu za su iya komawa su yi aure kuma akwai mazaje da suke bukata su aure su kuma ga cewa ya kamata yanzu ba har kullum mu ringa encouraging wannan mu ringa yin wannan da gaggawa so da mace ta miji ya ga yana da interest akan mace da tayi aure ta fita kuma saboda wasu hujjoji na abin da zai hana shi auren in ana bukatar dan taimako ne wanda bai gagara ba sai mu shiga mu samu mutane da suke da hali wanda za su iya taimakawa a samu a yi wannan auren da wuri su wannan daya daga cikin abubuwa da muke yi kenan
al'umma dai takan yadu ne ta sanadiyar auratayya kuma akan yi aure ne domin ya dore ba domin rabuwa ba wanda kuma fata shine Allah sa ake kulawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to a gaida Ibrahim Abdul Aziz wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka
Wale wale wana ta dauki kama kariya ni ogana bu baba mu ne ba ye ye wale wale wana ta dauki kama
To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum masoya labaran wasanni da muke kawo muku daga gidan radio murar Amurka. To a wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ce da nayi da masu bindigin wasanni musamman kwallon kafa na gida da kuma na kasashen ƙetare. Tattaunawar yana dubi ne ga shirin dawowa ga dangadan harkar tamola musamman na kasashen Turai kamar su Premier da su La Liga, Bundesliga da dai sauransu da mu kuma yadda ta shafe mu a gida Najeriya ta hanyar kallo kai tsaye a cikin akwatunan talabijin dinmu musamman a gidajen da ake zuwa kallon kwallo da mutane ke biya wato viewing centers sai dai ba nan gizo ke sakar ba a yayin da su kasashen da ke shura kwallon za su bi dokar kamuwa daga cutar COVID-19 samu haka zai wuya musamman a gidajen kallo domin dalilai masu yawa kadan daga cikinsu akwai tsarin zaman masu kallon samar da amawali ko kuma face mask da dai sauran abubuwan da ya kamata a samar da su da zai tabbatar da hana kamuwa daga cutar corona Shehu Usman Saulawa marubuci ne da kuma yin sharha a harkar kwallon kafa
ya yi tsokaci akan wannan batu a tattaunawa mu da shi
mu kuma abin da muke gani shine in can su inda suke wannan wasannin wanda muke shawo gani a cikin kwallon a cikin akwatunan talabijin suna gudanar da waɗannan wasannin ba tare da yan kallo ba saboda gujin wannan cutar to mu a nan wurin mu da muke kallon wannan wasan a gidajen kallo a akwatunan talabijin amma kuma a cuɗe da juna to mu ne muke cikin hadari saboda haka ni abin da nake gani shine dole ko dai hukuma ta tsawata ko kuma dai a samu yanda za a yi tunda ai suna da kungiya su kungiyar yan gidajen kallo na Nigeria ko Greshan Bauchi ko na duddai da sauransu su hadu shin in dai zaka shiga cikin ɗakin kallo ko dai ka wanke hannunka da wannan sinadari na sterilizer din da ake magana sanitizer ko kuma kafin ka shiga ɗakin kallo sai ka sa wannan takunkumi na amawulin nan da ake magana face mask cikin biyu dai ai daya saboda kuma an an shiga din su raba kujerun kada su manni da juna ya kasance a raba kujerun sai a dan dora wani abu amma suna ganin za su fadi yana ganin wannan shine mafita an ba haka ba zamu kare su suna can suna kwallon su suna kare kansu mu kuma muna nan a matsayin mu na yan kallo mu kuma muna cikin hadari
to amma ba ganin wato wane ne zai samu da wannan amawali wato face mask su masu gidajen kallon ne in ka shiga da su baka ko kuma kai ne sun zuwa kai kallo bayan ka biya kudin tikiti sannan kuma me yiwa ma a rasa abun wanke hannu
abinda za su yi shine ai da ma shi yasa nace maka cikin biyu dai ai daya ko dai kai da ka zo kallo ka zo da naka ko kuma su masu gidajen kallon su ce to za mu baka a amawali ko kuma takunkumin fuska amma kuma a matsayin naira 100 yake dan akwai kanana ai
wato zan su dora masa
sai su dora aka yi mana shiga kudin shiga sannan kuma amma kuma ta magana takunkumi kenan amma magana daura ya hannu wannan dole su samu bokita a yanzu da inda kaje kasuwanni ne shaguna ne manyan supermarket da sauransu zaka ga an ajiye wannan bokitin da dan shi sabulun wanke hannu din da sauransu saboda haka ya zai kasance a latilas bisa doka su tanadi wannan sai dai amma wallahi ne da kuma takunkumin shine za a ce to dole ne kai mai kai dan kallo in zaka zo da naka to zamu rage maka kudin shiga kashi 50 cikin 100 kuma in baka zo da shi ba to abinda yake nufi shine zamu zaka shiga maimakon alal misali yace naira 100 ne shiga kallo ko 200 to zaka kare naira 100 in zamu baka face mask wato shi amawalin din kenan
tattaunawa kenan kan batun shirin dawowa gadan-gadan harkar kwallon kafa da kuma yanda za a dinga kallon su a nan gida Najeriya Abdulrahman Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
Gaida Abdul Wahab Muhammad da labaran wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Amurka ta gagaba takunkumi akan wasu kamfanoni da wasu mutane dake da alaka da ma'aikatar tsaro da tattara bayanan sirri ta Iran. Bisa zargin hannu a wani kamfen din gudanar da ayyukan satar bayanan masu adawa da hukumomin Iran. Wasu mutane da kamfanoni a cewar hukumar Baitul Malin Amurka. Daga cikin kamfanonin da aka kagaba takunkumin akwai Advanced Persistent Threat 39 kamfanin da Iran din kan fake da shi har ila yau takunkumin ya shafi wasu mutum 45 a yau Alhamis majalisar dokokin kungiyar tarayyar Turai ta ce bai kamata Alexander Lukashenko ya ci gaba da zama shugaban kasar Belarus ba idan wa'adinsa ya kare a ranar 5 ga watan Nuwamba an zabi shugaban mai mulkin kama karya ne a wa'adi na 6 a ofis a ranar 9 ga watan Agusta zaben da jami'in adawar Belarus Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai suka yi zargin an tafka magudi. Majalisar dokokin tarayyar Turai ta yi watsi da sakamakon zaben inda mambobi 574 suka amince da ayi watsi da shi 37 suka nuna akasin haka yayin da aka samu mambobi 82 da basu kada kuri'unsu ba saboda ba sa nan. Wasu abokan hudun shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otal ɗin da ya sauka a birnin Tomsk. Navalny mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta komawa Moscow a cikin jirgin sama a ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahar Aminu Fage nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.